haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alher Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kawo muku ra'ayoyin mutane akan yan jarida da yadda suke gudanar da aikin su da kuma bangarorin da ya kamata su kara kaimi akai a wannan yanayi na yaduwar annobar cutar coronavirus wadda ta zama ruwan dare ga duniya.
Assalamu alaikum, sunana Jibril Baffa Yola mai Yola. A gaskiya ne ra'ayina a game da yanda yan jarida suke gudanar da ayyukansu wajen wayarwa da mutane kai akan wannan al'amari da duniya ta samu kanta a ciki na ciwon COVID-19 ko ciwo na coronavirus da ya shakan duniya a yanzu. A iya fahimta ta idan ka cire ma'aikatan lafiya, likitoci da ma'aikatan jiya da nurses ya suke ba da matakar gudunmawarsu a wannan kula da masu wannan ciwo, to gaskiya yan jarida suna da muhimmiyar rawa da za su taka ko kuma in ce da suke takawa akan wannan al'amari, saboda aksarin mutane ba zuwa suke wajen da ciwon yake akwai ba ko asibiti ko gudana ake gudanar da taimakon gaggawa. Mafi yawanmu daga gida muke samun labarai daga BBC ko daga Voice of America ko daga TVC kamar mu a nan Najeriya ko Channels TV ko NTA News ko dai duk wasu tashoshin watsa labarai mai it be na gidan radio ne ko na television. To gaskiya daga nan mafi aksarin bayanai suke fitowa, kuma muna da yakini da kyautata zaton cewa yan jarida sai sun tace tabbas akwai tabbaci akan labari kafin su yada shi, sabanin wannan social media da ake ta kokarin yaki da fake news nan da ake ta fada wanda yake razana mutane yake dada firgita mu gaba dayan mu. So yan jarida mai suna aiki ya kokarin su kuma muhimmin aiki ne ake cewa wanda suke a front line ni a wajena su ma heroes ne, duk abin da muke sani su suke zuwa su dauko bayanai su gabatar mana har mu gani kuma mu ji. Ubangiji Allah ya kare mu daga wannan cuta ya fitar da duniya daga wannan al'amari da ka samu kanta.
Sannan mun ji ta bakin wasu da suke aikin jarida ga kuma yadda suka yi mana ƙarin bayani akan irin matsalolin da ƙalubalen da suke fuskanta.
Assalamu alaikum, sunana Samira Sa'ad Jakirai, ɗaya daga cikin ma'aikatan Freedom Radio Kano. Ina aiki da sashen shirye-shirye na Freedom Radio din. To gaskiya ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a wannan yanayi na annobar coronavirus game da shirye-shiryenmu shine, a da kana fita ka nemo reports ko vox pop ka saka a cikin program ɗinka kuma ka je kai interview da hukumomi ko asibiti ko wasu hukumomi wanda abin da program ɗin naka ya shafa. To yanzu babban ƙalubalen da muke fuskanta shine yawancin hukumomin a rufe suke an ba da hutu. So duk topic ɗin da ka ɗauko za ka tattauna akan shirin baya cika saboda babu masu ruwa da tsaki da za su yi maka bayani a cikin shirin saboda duk kowa ya tafi hutu yana gida. Sannan abu na biyu, an ce mana a gurin aikin mu kar ka gayyato mutum ka zo ku tattauna da shi saboda gudun kamuwa da wannan cuta ta coronavirus, saboda haka duk wasu shirye-shirye da muke yi mu kadai za mu. Sannan bugu da ƙari, wasu shirye-shiryen ma an ce a bar su har sai komai ya daidaita sannan za a da a ci gaba da yi saboda ba zai yi shirin a yi shi babu mutane ba. Su kuma mutanen an ce a daga kafa zuwa wani lokaci sannan a gayyace su su zo a ci gaba da yadda ake A takaice dai ba mu da guest din da zamu interview da su. Babu hukumomi da za su zo su shiga cikin shirin, sannan kai ma kana jin tsoron ka fita kan hanya kai Vox Pop da mutum baka san waye shi ba. Saboda haka yanzu programs din Mudulami muke idan ta kama ma repeat muke sassakawa, wato maimaici. Haka shugabannin gidan suka gaya mana. To wa'annan su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a halin yanzu game da wannan ciwo na COVID-19.
Na Abubakar Tijjani Radio dake aiki a sashin labarai da al'amarin yau da kullum na tashar Freedom Radio dake Kano. Ina aiki ne a bangaren wato translation na labarai, wato bangaren fassara kenan, kuma haka ina gabatar da wato program na sport harkokin wasanni. Yawanci labaran babu su, duba da cewa yanzu duk idan ka shiga inda muke zuwa mu dauko labarai zaka ga duk labarai ne da ya shafi harkar COVID-19. To kodayaushe kana zuwa kana so ka samu wasu labaran rika, to gaskiya muna fama da kalubale sosai. Zaki ga ina yin labaran mu idan muka jera su, zaki ga sai kiga labarai kusan guda 10-10 gaba ɗaya labarai guda ɗaya ne suke magana wato labaran COVID-19. Wannan yana da nasaba da rufe duk buraren taruka da gwamnati ta yi tunda dama anan da shugaban kasa ko gwamna ko kuma ma'aikata kaza za su taru game da bunƙasa rayuwar al'umma ko kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki. To rashin wannan abubuwan gaskiya an samu kalubale sosai, sai dai duk labaran da za a yanzu ba zai wuce labari na COVID-19 ba. Na biyu kuma ina bangaren harkokin gabatar da harkokin wasanni. A yanzu samun labarin wasanni na manna wahala sosai, duba da cewa ko da anan Kano gaba ɗaya gwamnatin jihar Kano ta rufe gidayen wasanni da ake gabatar da harkokin wasanni, haka a duniya ma gaba ɗaya a rufe harkokin wasanni gaba ɗaya. To idan ka zo za ka ɗauki labarin wasanni wanda za ka gabatarwa da masu sauraro, za ka sha wahala kafin ka samu labari guda ɗaya wanda zai bayanin wani abu, tunda gaba ɗaya su kansu ɗan wasan suna can an killace su suna guri guda ba a harkokin wasannin yadda ya kamata. To gaskiya a ɓangaren harkokin wasanni muna samun kalubale sosai. A da sai ki ga labarai hakunta suke maka kana yaji labari, sai ka samu labari sama da guda goma, amma yanzu zai wahala samu labari guda ɗaya zuwa biyu wanda za ka ga labari ne mai kyau sosai da za ka gabatarwa da mai sarau. Sai dai kai labarin cewar ɗan wasa kaza ya ba da gudunmuwar kuɗi kaza don yaƙi da cutar korona, ƙungiya kaza ta ba da gudunmuwa kaza don yaƙi da cutar korona, ɗan wasa ya je an gwada shi yana ɗauke da ita cutar korona. To gaskiya muna samun ƙalubale sosai a ɓangaren harkokin wasanni. Na uku kuma ɓangaren da ya shafi kamar harkoki na fata ka je ka ɗauko labarai, da yake ina zuwa ɗauko labarai. To nan ma haka idan ka fita babu inda za ka je ka samu labarai, duba da yadda na gaya maka tun da fari cewa duk guraren da ake taruka inda ake zuwa a samu labari babu shi. Idan kuma wani abu ne ma ya faru, kana buƙatar za ka yi balancing, abinda ake ce balancing kenan. To ma'aikacin da za ka je ka yi balancing kan wannan labari, to a kulle take shi kanshi wanda za ka je ka yi balancing da shi, wato ya fi kuma killace kansa, ba zai saurare ka ba, duba da cewar ba sa son mutane su dinga zuwa kusa da su. Kamar yadda misali a harka na crime, kuma yanzu misali a harka ta crime kenan, harka ta insecurity ko kuma harka ta rashin tsaro bangaren da ya shafi harkar police kenan, 'yan sanda. To yanzu ita rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ba da sanarwar cewa idan kana buƙatar za ka yi magana da ita, sai dai abin da ya zama dole sai dai ka kira wasu a waya, ko kuma sai dai laifin da ya zama dole za a iya a same su. Wannan ana fama da ƙalubale sosai a wannan ɓangare.
Ba wanda ya dauke su ga ba.
sauraro a nan shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Masalar abun abu ne wanda ba wanda ya gane kanta, kuma kaga wannan irin wannan yaki ba wace yaki ne wanda irin fito na fito da ake tsakanin soja da soja bane.
Gaskiya gwamnatin tarayya ba ta yakan wannan al'amarin da gaske. Wannan shine babban abun da yake haifar da wannan abun ya gagara karewa.
To jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Duk da yake mun yi shekaru muna magana game da matsalar rashin tsaro musamman wacce ta shafi Boko Haram, abin mamaki shine cewa wannan shiri ne yaushe ne shirin farko da za mu gabatar daga Maiduguri a jihar Borno Najeriya, wacce ita ce wato asalin samu wannan matsala ta Boko Haram na neman zaunin shugabanninta, daga nan ta samu tarihi da sauransu. To amma wannan ne karo na farko da za mu ji daga su kansu mutanen cikin Maiduguri dangane da wannan matsalar da kuma bambancin ra'ayoyi da suke da shi game da sansalata da yadda take gudana da kokarin da ake na shawukanta da kuma matakan da hukumomi ke dauka na tunkararta. Yau wakilinmu da ke can Maiduguri din wato Haruna Dauda ne ya haɗa hancin mutane guda biyu da suke da masaniya sosai game da wannan al'amari din, kuma za mu barko yanzu nan ya gabatar muku da mutane din. Amma muna son mu ga muku cewa yau daga cikin abubuwan da za mu ji za su haɗa da ta fuskar ita gwamnatin Borno din wasu daga cikin dalilan da suka sa har yanzu aka kasa kawo ƙarshen wannan matsala ta Boko Haram din. Sannan kuma duk da cewa aksarin manyan ƙusoshi mukarraban shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke wato da alaka da harkar tsaro duk daga wannan fanni na sashen arewa maso gabacin Najeriya din suka fito, za mu ji tasirinsu a kokarin kawo ƙarshen wannan matsala. Ba tare da bata lokaci ba ga Haruna Dauda da bakinsa.
Assalamu alaikum masu sauraro. Wannan shiri na tsakar mai wuya dai ya gayyato kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da al'adun cikin gida na jihar Borno, wato Honorable Babakur Abba Jatau da kuma Malam Adamu Dan Borno, wanda ke lura da al'amuran yau da kullum, ciki har da bibiyan yadda al'amuran tsaro ke gudana a shiyar arewa maso gabacin Najeriya, don tattauna irin matsalolin da ake fuskanta da kuma neman mafita game da irin yadda ake ci gaba da samun hare-hare a wato na 'yan kungiyar Boko Haram a wannan shiyar arewa maso gabacin Najeriya, musamman ma a jihar Borno inda wannan lamari ya fi kamari. Malamai, ina muku barka da zuwa.
Yawwa, zan fara da kwamishinan yaɗa labarai da al'adun cikin gida wato Honorable Babakur Abba Jatau. Za mu koma ne game da matsalan tsaro da ya addabi wannan jiha kusan shekaru 11 da ake fama da shi, haka bai kawo ƙarshe ba, duk da cewa gwamnatin jiha tana bada nata gudumawa, ita kuma jami'an soja suna bada nasu iya nasu kokari. Ranka da ganin ka, menene kake gani yake sa wannan abu har yanzu ya ci kawo ƙarshe a wannan jiha?
Wato matsalar abun abu ne wanda ba wanda ya gane kanta, kuma kaga wannan irin wannan yaki ba wace yaki ne wanda irin fito na fito da ake tsakanin soja da soja bane. Wannan yaki ce wato ta zo ta haɗu da wasu irin dabarun yaki na sunkuru. Su abokan gaban ba a san su ba, ba a ganin su, kuma ba su da uniform, ba su da alama. Ba kamar soja bane wanda dole sai ya sa uniform, dole sai motan shi da namban shi, dole inda zai fita da dole ne kawai ya fita a shirye, kuma an san cewa yana kan shiri. To wannan mutane kuma ba mutane ne wanda an san gashi nan inda suke ba, kawai za su ji dai kawai sun fito. Kuma baya ga haka akwai abubuwa guda biyu, akwai terrorism, akwai kuma insurgency. To duk dai wani abu wanda yana tattare da abin da ake kiran shi wato canja kwakwalwa ko akida ko kuwa indoctrination. Kaga duk mutum wanda ya kama wannan abin ya cewa wannan fa abin da nake yi dinnan shine gaskiya, kuma na san cewa wannan ita ce hanya daya tilo wanda idan na samu nasara to in ban samu nasara ba zan samu yardan Ubangiji, to wannan abin yana da wuya a shawo kan shi. Dole sai an hada abu biyu, da dole kamar yadda an same su an shawo kan su sun shiga wannan a dalilin bayanai kasidu da kuma karantarwa, dole za a sake amfani da wannan hanyar a ganar da su cewa wannan abin da suke yi fa ba daidai bane. Kuma kaga zubar da jinin al'umma, Allah ya ce idan mutum ya kashe mutum daya tamkar ya kashe kamar al'ummar da suke cikin duniya ba gabaki daya. Idan kuma ka saving mutum daya ran, ka cetar da ran mutum daya, kamar ka cetar da duk al'ummar da suke doron kasa. To saboda haka abu ne mai wuya. So abinda za a yi dole sai a hada da roƙon Allah, kana kuma a ringa wa'azantar da su so that domin su gane, don dukkan mu ba wai mun zo daga wata planet ne daban ba, da wani duniya daban ba. Dukkan mun tashi a nan a Najeriya muke, da ma 'yan Najeriya muke, yaren mu daya, addini mu daya, you know, kabilu mu daya. So saboda haka banga alama muna cikin wannan hayaniya har zuwa shekaru 111 ba.
To bari dawo gare ka Malam Dan Borno, ganin cewa kamar da shi commissioner ce shekara 11 na fama da wannan matsala, sai ina ne kake ganin wannan abin ya ci kawo karshe?
Gaskiya gwamnatin tarayya bata yakan wannan al'amarin da gaske. Wannan shine babban abin da yake haifar da wannan abin ya gagara karewa.
Me ne dalilin ka na fadin haka?
Dalili shine gaskiya waɗannan mutanen fa ba mala'iku bane, ba aljanu bane, mutane ne kaman mu. Shi commissioner ya tabbatar da babu wata karamar hukuma wanda bata karkashin shugabanci na wani kakama daga kan lawan ko bulama ko aja da sauransu. Akan san cewa ga su suna guri kaza, akan iya sani amma ba a iya zuwa a zo a yake su. Wannan shine sakacin da ya sa har yanzu wannan abin ya ki karewa. In mun duba ai muna da ci gaban da ya kamata a ce yanzu, ko da ta jiragen sama ne ko da ta kasan ne, a ce an samu cikakken bayani game da inda suke. Amma har yanzu in na fahimci maganar commissioner fa yana kokarin cewa ba a ma san a inda suke ba, wanda kuma kusan kullun gaskiya ana fito da reportanni ga su suna guri kaza, ga su suna guri kaza. Commissioner zai zama shaida yau in ka tsallaka bayan jiddari polo, duk wani wanda ka gani yana rayuwa a gurin zaka samu mai wannan aqidan ne. Mu bar ma maganan wai mun jejeji sosai. So saboda haka ina so commissioner ya sake bude tunaninsa har yanzu ya fahimci inda waɗannan mutanen suka dosa. Gaskiya har yanzu sanannu ne an san su, gwamnatin tarayya bata yakan su da gaske ne. Wannan shine gaskiya babban.
Commissioner ka ji abinda Malam Arun Dan Borno ya ce kamar waɗannan sanannu ne, kamar duk da cewa ya faɗi gwamnatin tarayya ne, ya kace kallon abun.
A to inda tunda sanannu ne, to yanzu ya rage galuma. Ka san irin wannan abun in ta tashi ba zai yi gwamnati ta kai ta yake su ba. Dole gwamnati sai ta samu bayanai sirri cikakke inda suke, yadda suke. To da wannan za a yi a shakan maganansa da ya fada cewa wayannan mutane an san su, ga inda suke, ga inda suke. To inda lalle gaskiya ne in an san cewa ga shi nan haka din ne abin yake, to mutanen da suke zama a wurin ba su yi a gwamnati adalci ba, ko kuwa ko gwamnatin karan kanta kana gani ko yaushe dai ba abinda ba ya kama, particularly gwamnatin namu na jihar Borno wannan. Kaga baya ga jami'an tsaro wanda muke da su ta kasa, soja, police, SS, navy, migration, custom da muka sani da ake kiran su operation lafiya dole. To baya ga haka kuma ai a gwamnatin Borno karan kanta ta zo ta kawo kamar su vigilante, kamar su hunters, kamar su civilian JTF, you know, wannan mutane duk suna tare da wannan sojojin da suke wannan yakin. In dai daga sin dai maganan da Dan Borno ya faɗa da gaske yake, ko ba ka ba? To ya kamata in ma su sojojin ba su so su yi wannan abin, ina jin ya kamata mutanen da sun san da inda suke din sai su bada bayanai a inda suke, ko ba ka ba? So in an bada bayanai kuma ba su zo sun yi ba, daga nan ne za mu tabbatar cewa yes, lalle gwamnatin tarayya ba ta da niyan gama wannan abun. Amma in ba wai an bayar ba, ba wai sun sani ba, ko ba haka ba? Kuma a cikin su akwai mutane mu ba wanda su ba soja ba, ba police ba, amma su ne da kansu suka sa kansu. Ko ba haka ba, sun ce za su yaki wannan abun kuma za su taimaka. Kuma na tabbata cewa wayannan mutanen in dai sun sani ba za su ja baya ba, ba za su sa gwamnati kunya ba. To abu ne dai kawai wannan abin da kawai Allah ya kawai Allah ya kawo mana saukinta. Sai dai kuma akwai abu daya. Abu daya da zan fada game da wannan abin kawai ayar tambaya da zamu yi, zamu ce me yasa ne ba a zuwa a same su sai dai su zo. Ko ba ka ba? To in dai an san inda suke za a je a same su. Amma idan mutum wanda ba waje ba a san take meme ako na imani cewa na taba magana da wani soja yana ga mun cewa ana ba su irin bayanin sirri a cewa na mutane suna nan waje kaza in sun je wajen ba a samu su.
To tun daga gani,
which means wata kila masu bada bayanin sirri din kila suna aiki fuska biyu, sai su ga musu cewa ga inda wayannan mutane suke, sai kuma su ke musu ba ku jira wayannan abunan. So abuna muke so duk jama'an da muke da tare da su dole ne kowa da kowa ya saya tsayin daka ya ga cewa ya bada nashi iya taimako domin mu samu mu shawo kan wannan wahalar da Allah ya sa mu ciki.
Allah ya cire mu. Ga Adamu dan Borno, zan dawo gare ka. Akwai wannan, in ka duba za ka kamar duk manyan hafsoshin sojoji mafi yawan su ka bada babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya General Buratai da babban hafsan sojan sama na Najeriya wato Sadiq Abubakar da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Baba Gana Mangunu, dukkan su da dai wasu ma daga cikin manyan jami'an tsaro ɗan arewa maso gabacin Najeriya ne. Mene ne kake ganin ke kawo tsiko na kawo ƙarshen wannan matsala, kuma wannan matsala ya fi yawaita ne a shirin arewa maso gabacin Najeriya?
Alhamdulillahi, ka san duk lokacin da aka ce mutum zai yi aiki, mu yanzu ba abin da yake ba mu takeici shine ba wai dan ma kasancewansu ƴan gurin ba, ba wannan kadai ne ma yake ba mu takeici ba. Koda ba ƴan gurin bane, a matsayin su na ƴan Najeriya ya kamata a ce su rika ceton ran dan Najeriya a duk inda yake.
To wannan ne ƙarshen kashin farko na wannan mahala da muka fara daga Maiduguri Najeriya dangane da matsalar rashin tsaro a cikin wannan bangare na Najeriya din. Idan Allah ya kamu mako na gaba, za mu ji wasu daga cikin dalilan da ita hukuma ko kuma gwamnatin jihar Borno take bayarwa na nuna abin da take ji yasa har yanzu ba iya shawo kan wannan matsala ta Boko Haram din ba. Sannan kuma mun san cewa aksarin mukarraban shugaba Buhari masu kula da harkokin tsaro wato kuma dojin sojoji da yawan su daga bangaren sashen arewa maso gabacin Najeriya din suka fito, wani tasiri suke da shi a kan wannan al'amari sai a dakace mu mako mai zuwa. Yanzu kan a madadin shi wato su bakin namu shi kwamishina Baba Kura Abba Jatau da kuma abokin hirarci Malam Adamu Dan Borno, sannan da shi Haruna Dauda da ya shirya muhawara ɗin tare da Grace Alheri Abdu da ta haɗa muhawara ɗin, Ali Mustapha Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington DC. Na huta lafiya.
Kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Ruwan saman da ake ci gaba da shatata kamar da bakin ƙwarya a waɗansu yankunan jamhuriyar Nijar a wannan shekara ta bana na ci gaba da haddasa ɓanna mai tarin yawa. Ko da yake Hausawa na cewa ruwa ɓannar ku gyaranta ya fi aibin ta yawa. A yankuna da dama na jihar Tawa, kamar a garin Tawa da kansa da gundumomin birnin Kunni da Madawa, ba su sha da daɗi ba kasancewa ƙoramar majiya da aka share shekaru da dama bata kwashi ruwa ba, sai gashi ta kwashi ruwa tare da mamaye gonakai, lambuna da gidaje da tituna a duk wuraren da take bi. A birnin Kwanni, babbar ɓannar da ruwan na majiya suka yi ya haɗa da rasuwar wani yaro a gadar Ambu, yayin da ruwan suka mamaye makabarcin nan inda ta kai ga mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna yin wannan kira.
Da mun kai iske matsala shine kaburbura na gidan ruwa, dan da ja majiya ta shiga cikin kaburbura. Kamar yanzu halin da ake ciki yanzu ga da a ce akwai wata gawa da ake so a kai a turbude wurin, ba a samu wurin da za a sashi. Da haka mun ka ce ku zo mu kira al'umma, da wanda ka iya zuwa, da wanda ka iya neman mai karhin da zai isa a zo a yi a haita, tunda yake akwai ƙari can Hausa ga kaburburan nan. To amma akwai itatuwa ta kwasaran madawa da sauransu, a haita ai kokari a samu a sare itacen na a gyara wuri, saboda koda aka samu wasu da ya kamata a kai ci, za akwai inda za a kansu. Dan ga hali yanzu ba ka iya kan kowa, dan majiya na cikin wurin.
Idan ko da mutu ya rasu ba ya jiya
ga yanzu ba iya kan kowa wurin saboda majiya ta shiga da ja har ta fara shiga cikin sauran kaburbura.
Shi ma magajin garin birnin Kwanni Dr. Asuman Sumaila ya bi sahun sarkin na birnin Kwanni.
An kai shekara 20 ba mu samu ruwa nan majiya irin wanda suka zo bana ba. Hanyoyi da yawa inda majiya kamata a ce ta bi yau tsakanin shara da shirke-shirke da gidaje duka an tare man majiya hanyarta. Shi yasa take nan ga hawa wuraren da ma bata taba hawa ba. In kana da gawa inda har makabar ta wajen gidan duwan ne za a da ita to babu inda za a sata. To mun san akwai wuri inda an kai kari da Hausa da yake bisa tudu ne shi. Kenan muka ce to yana da kyau mu yi kira da duka al'umma su hito mu samu wurin na a samu a kashe itacen da a cike saboda a samu hilin da za a sa bayan Allah wadanda Allah zai amsa rayuwar su tunda ba a sani ba ai ko ma mu ne za a sawa wurin Allahu alam. Hanya ce ta kowa amma yana da kyau a yi tanaji yau a ce in dai ma Allah ya yi ma wani bawan Allah cikawa akwai wurin da za a sa shi amma ga halin yanzu babu inda za a samu tun wurin nan duka majiya tana nan ta mamaye buruka.
Dole ta kai ga jama'a hidda domin hidda gawayen bayan Allah da ke kwance cikin ruwa daga wannan halin.
Lawali asunana yalle ya kamata a tahi tsaye a gaggyara makabartar dan gaskiya a cikin wani hali dan abin gaskiya ta fadawa kabruka ta fada da yanda da ciki muke yanzu wallahi kauri da yawa cikin ruwa suke ya kamata ainiya a ciccire hakkin na gaggyara a tahi tsaye.
Alhaji Allah a gaskiya wurin shi ya bukatar taimako na al'umma na cikin garin birnin Kwanni a hallara wajen taimaka ma yan uwa wanda suke kwanci a samu a bunkasa cire hakkin nan a samu al'umma ya zama da dama din bi a samu a ga zama ya bayan Allah ne suke kwanci.
Salisu Kasim Allah wa'an gabayon Allah da a cikin ruwa ya kamata a ce an kawo tihohin na ƙasa mu rinka kwaso su mu kawo mu zuba mu dan gani ko a ana al'amarin Allah zai yi da bayan shi. Muna da roƙon Ubangiji Allah shi tsai san mu na ruwan ga haka gaskiya muna ganin tausayin ƴan uwa ga sunan ta cikin ruwa ku kwanta a kabari 40 wallahi cikin ruwa na suke.
To suna ma Muhammad Shehu mu wadata ɗan to lalle wannan al'amari da mun ka taho mun da yau sabko tun sassahi saboda mutane sun kasa kace wannan al'amari gidana na kowa ya kamata wannan al'amari da Allah ya riga ya kawo saboda Allah na riga ya kawo shi kenan mutane ya kamata su to su bada himmar su mu taimaka mu wanga al'amari tunda ruwan ta karuwa na suka yi ta huwa na suka yi cikin kushuru su hawa na suka ta yi ciki kenan kushuru da dama sun hada kenan ko wani ya to shi kana shi gudunmuwa duk mai rayuwa sai ya zaka wanga wuri sai an kashe wanga wuri ko nan ko wani wuri kenan ka ji al'amari ya riga ya samu kenan ya kamata mutane su bada hanzari su taho a taru tunda wanga al'amari sai dai a mai sai shiga Allah tunda duk wanda an kai hurin yaruwa zai yi ba
ruwan dai sun danyi dama a baya-bayan nan ko da yake ma'aikatar duba yanayi ta ce akwai sauran ruwan sama da yarda Allah. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.